الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ta'ala ta wumu yau 25 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1437, kuma 5 ga watan 1 miladiya 2016. A wannan majalisi namu, a wannan masallaci, masjidul Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, wannan shine majalisin mu na 29 a cikin wannan littafi da muke karantawa, Masail al-Jahiliyya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahl al-Jahiliyya, na al-Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayhi. Zamu tashi mas'ala ta 81. Malai yace al-mas'alatu al-hadiyatu wath-thamanun, mas'ala ta 81 daga cikin mas'aloli guda 128 da malai rubuta su a cikin littafin nan. Mas'alolin da yake tattaunawa a kan su, yake buga misalai irin ayyukan da mutanen jahiliya suka kasance suna aikatawa, aƙidunsu, ɗabi'unsu, al'adunsu da nau'ukan ibadunsu. Mas'ala ta 81 malai ya ce al-ghuluwu fi athari al-anbiya'i, daga cikin abinda mutanen jahiliya suka shahara da shi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma cikin abinda alqur'ani ya zo ya fada a game da shi, sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fada a game da shi, al-ghuluwu fi athari al-anbiya, ƙetare iyaka a game da gurabun annabawa, ƙetare iyaka a game da gurabun annabawa. A wancan karatun baya a mas'ala ta 80 malam ya magana akan guluhun fil ashkhas, sun kasance suna da zakewa da wuce gona da iri, fil ashkhas akan mutane, suna daukan wasu mutane suna ba su matsayin da ya wuce nasu, wanda ba annabi ba a kai shi matsayin annabi, wanda yake annabi a kai shi matsayin Allah a bauta masa. To ita ce mas'ala ta 80, su kankansu mutanen ne ake wuce gona da iri a game da su. Abinda annabi shi mai tsoratar da mu yace la tutuhuni kama ataratin nasara ibn maryam, kakku zaki kakku wuce gona da iri a game da haƙƙina, kamar yadda kristoci suka zake suka wuce gona da iri a haƙƙin annabi Isa alaihi salam, har wasu daga cikin suka ce han Allah ne wal iyazu billah, wasu suka ce shine ma Allah, wasu kuma suka ce a'a ba Allah bane, ba din Allah bane, walakin hallallahu fihi, Allah ya shiga cikin sa. To wannan kuma mas'ala ita kuma ita ce al-ghuluwu fi athari al-anbiya, ƙetare iyaka a game da gurabun annabawa. Gurbi inda annabi ya taɓa yin wani abu ya zama asarin sa, kamar misali a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tsayawa a nan wurin, ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin wani abu a wannan wurin, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wannan abin da ya yi ibada ba ne ko sunna ne, a'a ya dace ne kila ya zo wucewa sai ya tsaya, to ba a ɗaukar ɗin wannan a matsayin ibada, tsarkake wannan wajen da ba shi wani matsayi na musamman ta wuce gona da iri. Idan ya zama an ɗauki wannan wajen an ba shi wata an ba shi wani matsayi na musamman, to an zake an wuce gona da iri a game da shi. Misali, dutse inda aka yakin Badar, misali kogon Thawr inda Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira da zafi, hijira da shi da Sayyidina Abu Bakar suka shiga nan. Misali kogon Hira inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tafiya kafin a masa wahayi, ya rika kaurace ma mutanensa da suke bautan gumaka, suke shan giya, suke zidda jini ba tare da haƙƙi ba, ya zama baya shiga cikin su, baya cakuɗeɗe ne da su, ya rika tafiya wannan kogon da ake ce masa kogon Hira. To sai mutum ya ce shi ma ya ɗaukan ma kansa wannan kogon Hiran, shi ma zai rika zuwa zai ibada a wajen. Wannan ya wuce gona da iri a game da haƙƙin wani gurbi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rayuwa a wajen, kuma bai sunnanta cewa a bi wannan wajen ba. Addinin musulunci yana da ban sha'awa ga wanda ya fahimce shi. Ka'idar sa ɗaya ce, abin da ya sa ka kai, wanda kuma bai sa ka ba ka kai. In mutum ya fahimci wannan ya huta, ba zai shiga tashin hankali ba, ba zai rigima da kowa ba, ba zai rigima da Allah ba. Abin da aka ce ka yi kai, wanda ba a sa ka ba ka kai, shi ke nan. Abin da addini ya zo da shi kaka tsara, in addini ya tsaye da kai ce a nan ake son ka tsaya, to ka tsaya a nan, kada ka wuce. Ƙara wannan to shi ke jawo rigima, domin za a ce abin da kai sunansa bid'a, kuma kullu bid'atin dalala, kowace bid'a ɓata ce. To irin wannan shi ne misalin al-ghulu fi athar al-anbiya. Sun kasance tun a jahiliya suna wuce gona da iri a game da gurabun wasu annabawa, misali kiristoci, misalin yahudawa. Yahudawa dukkan inda Annabi Musa alaihi salam ya taɓa cin zango a wajen, to sai su riƙi wajen, sai su mai da shi wani waje mai ƙarfi. Kiristoci su ma haka. Yanzu wannan ziyarar da suke tafiya, da suke cewa suna zuwa aikin hajji abin nan a Jerusalem, ai dai wannan wuraren ne suke zuwa. Misali Baitul Laham, Baitul Laham wajen da aka haifa Annabi Isa alayhi salam, yadda suke faɗi ana aka haifa Annabi Isa alayhi salam, tunda ana aka haifa Annabi Isa alayhi salam, su suka kirkiro wannan bid'a ta kai ziyara wajen, ba addinin su ya sa su ba. Domin a cikin addinin kiristanci ba su da hajji. Duk wannan nan ziyarce-ziyarcen da suke zuwa, su je su hau dutse, su ɗau hotuna, ba wanda ya sa su bid'a ne. Ya sa an taɓa yin wani gwamna a Najeriya, rabaran faza ne, ya biya ma 'yan jihar shi, ya biya ma wasu malamai a jihar shi, malaman musulunci, ya biya musu kuɗin aikin hajji, ya ba su kujeru. Sai 'yan uwan shi kirista suka zo suka ce dan me zai yi haka, sai ya ce a ƙarshen 'yan jiha ne, kuma ba ana biya muku ba, inda ana biya muku su ma 'yan jiha ne, suna da haƙƙin a biya musu, sai ya sa na biya musu. Kai ma ku sani, ku sani rabaran faza ne a cikin addinin nan, wa ya ce mu je wajen nan da muke zuwa? Ya ce musu wa ya sa mu? Suka wanda ya sa mu, su ku akwai a addininsu. Ana ce rukunan addinin musulunci guda biyar, mutum ya je aikin hajji. Aya kai tsaye za ka ɗauko a Ƙur'ani, ayoyi ba aya ɗaya ba. Wa'azzim fi nnasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin alim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al an'am. Ka gani? ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هكاي تاي غاشي اما سو كو بابو ا بايبل ما ان اكو شي ادي اي زياره تو داما ا cikin addinai ba wanda yake addinin kristanci bid'a, komai nasu bid'a ne. Yanzu nan za a kalli wani abu sai to fara mai da shi ma addini, shi ke ya ishe su suka zama yin uwansu. To ka gani ko? to shine shi malai ke cewa ittikhazu athar anbiya'ihim masajida kama zushira an umar sun kasance a jahiliya suna rikon gurabun annabawansu musamman wajajen kaburburan annabawansu a matsayin wuraren ibada dukkan wani kabari na annabinsu sai su dauke shi a matsayin wajen ibada idan annabinsu ya mutu to shikenan inda aka rufe shi sai a ce to a dauki wannan ya zama masallaci ya zama wajen ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta tsoratar da mu game da haka kuma ya yi addu'a da farko ya yi addu'a ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan yu'badu ya Allah kada ka maida kabarina ya zama gunki inda za a riƙa zuwa ana bauta sannan ya yi addu'a ya ce Allahumma la taj'al qabri 'ida ya Allah kada ka maida kabarina ya zama wurin da za a riƙa komawa ana zuwa ana bauta a wajen sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya yana kwance a ciwon da bai tashi ba shikenan sai wasu daga cikin matansa sai suna fira matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu daga cikin su sun taba zuwa Habasha domin da su aka yi hijira nana ummu Hadira da kuma nana ummu Salama radiyallahu anhuma dukkanin su sun taba zuwa kasar Habasha wannan su yana kwance bai da lafiya yana lalluke da wata riga ta ta da ake ce mata khamisa annan su ma sai lalluke da ita idan ya ji rigar ta dame shi sai yayi ta haka to su kuma suna zauna a ɗakin nana Aisha sai ana fira sai ɗaya ta ce ke kin tuno da wannan cocin da muka taɓa gani lokacin da muka yi hijira zuwa Habasha sunan wannan cocin ana ce masa Mariya sai ta fara faɗin gumakan da ke cikin cocin da kaburburan da ke ciki sai annabi sama sai ya yaye wannan rigar da ke samansa sai ya buɗe kansa sai ya fito da kansa sai ya ce la'anallahu al-yahuda wan-nasara takhadhu qubura anbiya'ihim masajid sai Allah ya kine ma yahudu Allah ya kine ma nasara shirki kaburburan annabawansu a matsayin wurin da ake bauta a wata riwayar manzo Allah sassa ne ya ce ula'ika idza mata fihim ar-rajulu as-salih balau ala qabrihi masjidan ula'ika shiraru al-khalqi inda Allah annabi sassa ne ya ce waɗannan da yahudu da nasara ɗabi'ar su ita ce idan wani mutumin kirki a cikin su ya mutu shikenan sai su gina ko an rufe shi a kabari sai su gina masallaci a kabarin nasa annabi sai ya ce waɗannan su ne mafi sharrin halitta a ban ƙasa su ne ulaika shirarul khalqi inda Allah su ne mafi sharrin halittun Allah a ban ƙasa nana Aisha ta ce yuhadhiru ma sana'u annabi yana mana gargaɗi kan ne irin abin da suka yi kan ne abin da suka yi masallaci daban kabari daban ba a yin masallaci a kabari ba a yin kabari a masallaci makabarta ba wajen ibada bane an sha nanatawa makabarta ba waje bane da za a yi kyalakyalai a cikin su a yi wasu abubuwan da za a je a riƙa ibada a wajen ba masallaci bane sai shi yasa annabi sun ne ce sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan sallan nafila a gida kar ku maida gidajen ku su zama makabarta yana nuna maka cewa ba a yin sallah a makabarta sallar da ta halatta a makabarta sallah ɗaya ce ita ce sallar gawa a kan kabari mutum ne ya mutu sai aka rufe shi ba tare da an masa sallah ba to a nan ya halatta a je bakin kabarinsa a yi sahu liman ya tsaya a gaba a kashe kabarin gaba a yi masa sallah ko kuma ya kasance an masa sallah amma wani daga cikin danginsa bai samu sallar ba misali baya nan aka rufe shi ya halatta shi ma ya je bakin kabarin ya masa sallah irin kabarin da ake na sallar gawa karatun da ake na sallar gawa addu'ar da ake a sallar gawa ya masa sannan na uku ya halatta idan shugaba ne bai samu sallar ba kamar misali sai a ce sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa wani talakansa ya mutu sai bai samu damar yi masa sallah ba kila bai nan to idan ya dawo shi ma yana da damar da zai je masa sallah, amma in ba dangin shi bane kuma an masa sallah kuma ba shugaba bane, malamai suka ce baya halarta a je ai wata sallah kuma a kabarinsa. Wannan shine malamai suke cewa qadiyatu ko mas'alatu ssalati 'ala al-qabr, mas'alar yi makabari sallah in an rufe shi, ba a masa sallah ba tabbas aka je aka rufe shi to a masa. Shugaba bai samu yi masa sallah ba ya je ya masa. Wani daga cikin danginsa musamman waɗanda za su iya gadanta bai samu damar yi masa sallah ba, ya halasta ya je ya masa sallah. Wannan ita ce maganar tafi inganci daga cikin maganganun malamai da suka yi. Hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kowata an yi saɓani daga cikin masu hidimar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko ta rasu. Shi kenan sai sahabbai su suka ga ai ba wani babban mutum ba ne kuma da daddare ya rasu. Shi kenan sai suka rufe shi, suka rufe ta kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bai ganin sa ko bai ganin ta. Sai ce ina wane? Sai ce ma'aikin Allah ai ya rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaushe? Kaga wannan ke nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba. Sai abin da Allah ya sanar da shi. Sai yaushe ya rasu? Sai ya rasu tun kwanaki kaza ya sallah da daddare ya rasu, sai muka masa wanka muka masa sallah muka gama sai mun takura ma ya ma'aikin Allah. Manzon Allah sai ya ce ni ka ba ku sanar da ni ba, ku nuna min kabarinsa. Shikenan aka tafi baki'ul galqabi makabartar baki', aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam kabarinsa sai ya masa sallah. Kun ga nan manzo Allah sama an masa sallah ya masa shi saboda shi shugaba ne. Kuma ban shi haka makabarta ba wajen ibada ba ce. Shi yasa duk addinin da aka kirkira aka kauka kuma ana koyi da Yahudawa da Kiristoci a cikin wannan addinin zai zama addinin gaske. Wannan aƙida ce ta Yahudawa da Nasara. Ɗaukar duk wani gurbi musamman kabari na mutumin kirki daga cikinsu su mai da shi wajen ibada. Shi kenan sai a ɗauki wannan wajen ya zama wajen ibada. Irin wannan girmama gurabin annabawan shi ne ya faru a zamanin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a zamaninsa shi aka zo aka faɗa masa ai ga wasu mutane can sun yi cincirindo suna ta zagaye a bishiyan nan da ake ce mata shajaratu bi'atir ridwan. A shekara ta shida aka yi sulhu daidiyya. To an yi wannan sulhun ne ko kuma an yi mubaya'a? Manzo Allah sama ya nemi sahabbai su masa mubaya'a a kan cewa in dai an kashe Sayyidina Usman ibn Affan to duk wanda ya je ya yaƙi dan Allah ya zo ya ma manzo Allah sama mubaya'a. Annabi sun yi shin fara hannun damansa sahabbai suka rika zuwa suna masa tabba. To bayan shekaru annabi ya rasu, Sayyidina Abubakar ya rasu, Sayyidina Umar ya zama khalifa. Sai aka ce ai ga yakin mutane sun zauna sun yi cincirindo a jikin wannan bishiyar suna neman albarka da ita, suna ne suna tabarruki da ita. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya aika ce a je a sare ta. Bayan an sare ta a kunci ko jijiyar daga ƙarƙashin ƙasa a share wajen da kai ya zama bala'i ga mutane. To haka ake yi duk wani wajen da mutane suka ɗauka na sharri ya shafi aƙidar mutane a share wannan wajen ai wani abu na alkhairi da za a binta da wancan abin na asali da yake jawo shirka ya zama ba shi a cire shi a cikin zukatan mutane. Wannan shi ne musulunci. To daga cikin matsalolin jahiliya sun kasance suna ɗaukar gurabin annabawansu a matsayin wuraren ibada, wuraren da za a tsarkake, wajajen da za a riƙa yin wasu ibadu na musamman a wajen, alhali ba Allah ya shar'anta cewa a yi ibada a wajen ba. Ba ka riƙa wani waje ka ce za ka riƙa wata ibada a wajen ta musamman in ba shari'a ce ta ce a riƙa wajen ba. Mun gane ai. Al-mas'alatu thaniyatu wa thamanun, mas'ala ta 82 ittikhadhuhum li wasa'il ash-shirki. A jahiliya sun kasance duk abin da zai kai zuwa ga shirka shi suke riko da shi, duk hanyoyin shirka su suke riko da shi. Wasa'il su ne hanyoyi. To sun kasance duk abin da zai kai su zuwa su ta hada Allah da wani cikin ibada shi suke kaman ne ittikhadu suraj ala alqubur sun kace suna sanya fitullu a makabarta sai a sama makabarta fitullu kowanne kabari da fitilarsa wanda kage yan shi'a suna yi a wannan zamanin namu kusan duk wani abu da yahudawa suke yi al-imam ash-sha'bi rahimahullahu ta'ala yana daya daga cikin manyan malaman da a zamanin su shi'a ta fara karfi ya kawo wasu fuskoki guda kusan 30 inda yan shi'a suka kama da yahudu ko daga ciki akwai wannan daukar sama makabarta fitullu makabarta ba a sama ta fitila annabi kuma ya hana mu hadisi manzalatu sunnati inna allaha la'ana zuwaratu alqubur wal muttakhidina 'alayha suraja Allah ya tine ma mutanen da suke yawan mata masu ziyarta kabari mata wanda suka maida ziyara kabari wani abu kullun suna makabarta to Allah ya same shi Allah ya la'ane su Allah ya tsine musu suna dai daga cikin wadanda Allah ya nisantar daga rahamar sa sannan wal muttakhidina 'alayha suraja sannan da masu sanya makaburbura fitullu irin wanda kake ganin ana yi a makabartin kiristoci da yahudawa sai a sassa candle a saman kabari ko a sassa wasu fitullu yanzu fitullu ma ake sawa na lantarki wannan kabari sai a dora masa fitila ta lantarki Allah ya tsine ma masu yin haka haramun ne ba kyau hukuncin kusan da suke da alaƙa da kabari suna da yawa kuma ga su nan abubuwa ne yau ake ta yi ga su nan kala-kala daga ciki yin rubuce-rubucen nan da ake a sa kabarin wani wani ma alaran ma ne ya mutu sai a sa Qur'ani a jikin kabarin sa a sa gilas sa kabarin sa a sai a sa ko wata shafuffuka wasu takaddu na Qur'ani sai a sa a ciki sai a je a makala a jikin sa abubuwan da sai a kafa shi muke ji kan sai ga shi yanzu ana yin sa a san mu kuke wannan abun jawo fushin Allah suke yi haka makabarta tana da dokokinta tana da ka'idojinta to daga cikin al'adun jahiliya da suke yi sun kasance duk abin da zai kai zuwa ga shirka shi suke riko da shi daga cikin hanyoyin da za su kai zuwa ga shirka kai tsaye sanya makaburbura fitullu da niyyar girmama su da niyyar aka zuwa ana bauta a wajen farko Allah za a je a ce ake bauta mawa in mutum yana da matsala sai ya je gaban kabarin nan sai ya ce to bari ya roƙi Allah a bakin kabarin ya sallah sannan ya roƙi Allah ana nan kuma shi a daina bauta ma Allah sai a koma na cikin kabarin ake bauta mawa in an tashi neman bukata a wajen shi za a nema in ana neman tsari a wajen sa za a nema in ana neman agaji a wajen sa za a nema me ya jawo asali Allah ake bauta mawa amma a bakin kabarin to ana nan sai lissafa sai ta yi gaba sai a daina bauta ma Allah sai a koma shi na cikin kabarin shi ake bauta mawa kun ga fitina kenan to shi yasa dukkan wata hanya da za ta kai zuwa ga shirka shari'ar musulunci ba ta son ka bi ta wannan shine ka'idatu saddid dara'i ka'ida ta toshe kafafan banna duk abin da zai kai zuwa ga banna sai a toshe musamman shirka duk abin da zai jawo a shirka san shi yasa shari'ar musulunci ta hana kada a zo a dunkusa ma wani za a gaishe shi so da wannan zari'a ce kai hanya ce dokar da aka kama zuwa ga shirka ana nan an dinku sa masa ana nan sai a masa hukumu ana nan wata rana sai a masa sujjada shi ke nan an bauta mishi shi ya sa a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ra'aytan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja tarin mutane ki ta zuwa suna shiga musulunci to sai wasu suka zo bakin musulunci suna zuwa sababbin musulunci sun zo sun musulunta ko sai su dunkusa su za su ga da manzon Allah kuma haka suka saba a ƙauyukansu haka suke ma manyan su annabi sai ya ce tashi sai ya bada ka'ida yace law kuntum amiran ahadan an yasuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan umarci wani ya ma wani sujada da rusuna ya gaishe shi to da sai umarci mace in za ta gaida mijinta ta durkusa lauye amfani da ita wurin da suka san ma'anan law ba a yi ba ba za a yi ba da za a yi to ba a yi ba misali sai mutum ya ce misali da zan zama sarkin zazzau yau ba za ka zama ba sun yace da zan zama sarkin zazzau yau da zan yi kaza ba za ka zama ba yau dai ba za ka zama ba to ka ga lau kai amfani da ita manzon sai lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha kai ka'ida kenan saboda me saboda a toshe kafa zuwa ga shirka duk abin da yake zuwa ga shirka to shari'ar musulunci ba ta san a bude wannan kofa wajibi ne a rufe wannan kofa kada a batta duk abin da zai jawo a je ayi shirka ga Allah subhanahu wataala domin shi ne mafi girman zanubin da za a ma Allah a banka sa babu zanubin da yake shirka girma zunubin da aka yi ittifaki idan mutum ya mutu yana yinsa da nassin alkur'ani ba shi ba aljanna haramun ne ya ce Allah ya ji kanshi mutum mushriki ya mutu an tabbatar da yana haɗa Allah da wani a cikin bauta ka ce Allah ya ji kanshi to ka yi saɓo ka saɓa ma Qur'ani ma kana linnabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya halatta ma kana linnabi baya halatta ga annabi wallazina amanu da wadanda suka yi imani an yastaghfiru lilmushrikin da su nemi gafara ga mushrikai bayan sun mutu da su nemi gafara ga musulmi ga kafirai mushrikai walau kanu uli qurba ko da dangin sun ne to kun ga zanubin da aka yi ittifaki na sun Qur'ani ya ce in mutum ya mutu yana yi haramun ne a nema masa gafara to ta hanyar da za ta kai zuwa gare shi a toshe ta shi yasa wa'azi game da shirka wajibi ne tsoratar da mutane game da shirka wajibi ne tunasar da mutane a game da mahimmancin tauhidi da munin shirka da duk ababen da za su iya kaiwa zuwa ga shirka wajibi ne in ana son al'umma ta zauna lafiya shine zaman lafiya al'umma ai mata wa'azi abu kaza zai iya kaiwa zuwa ga shirka saboda haka a bar shi kada a aikata shi haramun ne wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya sun kasance suna bin hanyoyin da za su kuma abin da zai kai zuwa ga shirka to shi suke ruko da shi daga cikin waɗannan hanyoyin akwai ɗaukar sanya ma makabarta fitillu ba a sa ma makabarta fitila al-mas'alatu thalithatu wa thamanun mas'alatu 83 ita ma tana da alaka da ta biyu uqufuhum inda al-qubur zaman su a kabar mutum ya koma zaman shi kullun cikin kabar ya je makabarta ya zauna shi ba mai haƙƙin makabarta ba ba aikinsa ba ne haƙa kabari haka nan mutum ya je ya zauna a makabartu irin yadda ake a kaburburan manya-manyan mutanen kirki da aka yi su a Najeriya nan kamar makabartar wali ɗan marina kamar makabartar kubara ta shehu a tattaki waɗannan malamai na Allah sun mutu suna yaƙi da waɗannan abubuwan amma kuma sai Allah ya jarrabe al'ummarsu bayan rasuwarsu da aikata haka sai sanin su mai addu'an nan Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama gunki da za a riƙa bauta mawa to an jarrabu wasu manya-manyan bayan Allah a Najeriya nan da haka sun ya karanta littafin ɗanfodiyo littafin sa wasiqatul ikhwani ko littafin sa bayanin bid'a shaytaniyya ko littafin sa ihya'us sunnah wa ikhmalul bid'a ya je da ya faɗa da waɗannan abubuwan amma sai ga shi haka ake a kaburin sa a kabarin sa wasu suna nan zaune wai su ne masu haɗa mutum da shehu su za ka faɗa ma buƙatar su kuma za su je su faɗa ma shehu ka ba su sadaka bakin su cike da goro kuma ba duk sun shasha ta ba su ne kuma za a zo a ce wai wai su ne tsarkaka su za ka fada ma bukatar su bukatar su kuma sai su fada ma shehu shi kuma shehu yana kabari kun wannan ba karamar musiba ba ce ku shine ukufuhum inda al-qubur yadda suke zama su lizunci zama a kabari ki suna ce babba ittikhadul quburi a'yada daga cikin al'adun su sun kasance suna ɗaukar kaburbura a matsayin wani waje da za a yi ta zuwa musulunci ya ce mu ziyarci kabari shi yasa annabi sama ya taɓa haramta ziyarar kabari ƙarara annabi sama ya ce a daina zuwa kabari a daina zuwa kabari in dai ba mutum ya mutu za a je a kai gawarsa ba ne to kada a je kabari daga baya kuma sai manzon sama ya janye wannan hanin yace kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhirah da san na hana ku ziyartar makabarta to yanzu ku ka ziyartar makabarta domin daga cikin fa'idojin da ake samu na ziyartar makabarta akwai tuna lahira in ka je zaka ga kaburburan manyan mutane waɗanda suka fita idan kai mutumin kirki ne kaga waɗanda suka fita kirki ba suna a kwance Allah ka rayukansu ga sunan a kwance kana ganin su kai ma tabbas za ka zo idan mutum shedani ne ya je makabarta to zai ga kaburburan wasu shedanin sai ya tsorata sun gama dukkan adodinsu da sun gama kwallarsu ta'addancinsu da lalacinsu ga sunan su ma a kwance to shi ma ko ba daɗe ko ba jima shi ma zai zo kaga fa'idar ziyarar kabari kenan fa'idar da shi mai ziyara zai sama fa'ida ta ƙarin imani fa'ida ta ƙara jin a ransa cewa tabbas akwai lahira kuma duk lokacin da mutum ya tuna lahira sai da saurin imani a cikin zuciyarsa to zai sake gyara halinsa shi yasa daga cikin sunnar annabi sallama in an je makabarta daidai lokacin da ake rufe mutum annabi sallama yana wa'azi daidai lokacin da ake shirye-shirye ana haɗa kabari ana ɗauko ana sa can a gyara can a gyara can to waɗanda su ba haƙƙin suke ba ba su rutu ake ba sannan su kansu masu haƙƙin ba su rutu aka ce su yi ba haka ba tare da sun yi surutu ba suna yi sai a yi wa'azi har ta nuna ma mutane shi yanzu ka duba wani gidan shi keji 30 ne ya hada duk gidan shi ne ya ja katanga yana da ɗakin kwana sun kai 10 yau ya kwana a can gobe ya canza can jibi ya canza can security su ce masa a yau ba a nan zai kwana a can zai kwana duk wannan wajejen filin nashi to yanzu gashi nan wani waje ne aka yanka masa kafa kaza da kafa za a kirga wajen ko kuma za a iya zuwa ma da tsakiya aka su kyalle ne ake yankawa da shi za a je a gwado a ce yato wannan zai mishi yanzu shi za a ɗauka a zo a sa shi a cikin nan to wannan yana jawo mu mutum ya ji zuciyar shi ta karye ya tuna da lahira ya tuna da Allah wannan kuma sai ya taimake shi wajen gyara halayensa a cikin abubuwan da suka rage mishi na kwanakinsa na duniya fa'idar farko kenan ta ziyarar kabari fa'ida ta biyu fa'ida shi wanda aka ziyarta me fa'ida ita ce ka masa addu'a ka masa addu'a in ka ziyarci kabari kayi addu'a tun daga shiga assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimina nas'alullaha lana wa lakum al'afiyata wa inna in sha Allah bikum lahiquna kaushi addu'a kun ga fa'ida kenan sannan fa'ida ta uku lada in ka ziyarci kabari za ka samu lada to shi yasa sai aka sa ka'ida ba a san kullun ka je domin ziyarta abu kullun na sa ya ɗaukace ma mutum a zuciyarsa ya dawo kuma ya dai ya zama ma baya jin komai yasa ku lura yanzu yawaita mutuwa da ake yi wannan yawaitawar mutuwa ta yawaita sai ya zama hatta yara ba sa jin tsoron gawa in an yi mutuwa ba sa jin wani abu a ransu sai a je makabartan ma wani kawai yana waya a daidai lokacin za a bugo masa sai an fiya makabarta ne wani ma a bashi wani a cikin waya a bashi labarin dariya zai kalkace da dariya a cikin makabarta a daidai lokacin da ake haɗa kabarin ɗan uwansa ka ga ba yi da bambanci da dabba da ake yanka ta zo kuma bakin wata ta tsaya tana kallo dabba tinkiya a kuya bunsuru rago ya yi da bambanci da su ana son idan mutum ya je makabarta ne ya latsu hankalin shi ya dawo hawa ta zo masa ko da bai da ita a waje ko a ga ya saduda a cikin makabarta a ga alamar saduda a tare da shi a cikin makabarta to su a jahiliya sun kasance suna ɗaukar kabari wani waje ne na biki shi kenan muna nan sai gashi yanzu ya zo mana mu ma mutum ya mutu sai a zo a ɗauke shi tun daga gidan shi a ɗauka ana waka da waka za a kai shi makabarta wasu suna waka wasu kuma suna zikirin bid'a duka biyun ka ga bid'a ce nan wasu suna zikirin bid'a wasu kuma suna waka za a kai mutum makabarta a je makabartar ka ga ana ci wasu abubuwan da ba shi ke nan ba a je da furanni ana sa masa a makabarta furannin filawoyi sai a ɗauka ana sa ma mutum wai a bakin kabarin shi ana sa ma filawar roba ko ta kalle a ɗauka ana sa wa wai girmamawa ce a gare shi akwatin da za a kai shi ko makarar da za a kai shi ita ma haka za a mata ado littafaninsa a yi rubuce-rubuce duk abubuwan da musulunci ya ce ga yadda za a rufa mamaci ga yadda za a yi da baki ɗaya an rusa su an ɗauko irin abin da ake yi a jahiliya shi ake yi to wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya so da wajibi ne a riƙa wa'azi a kai hatta rubuta suna mummunar bid'a ce da ake yi a rubuta sunan mutum a kabarinsa mummunar bid'a ce ba wanda ya ce in wani ya mutu dole ma sai ka gane kabarin shi har sunna ita ce in ka shiga makabarta ta taimaka kowa addu'a ba sai ka ware wani bane daban sai sun ka gane wani kabarin a kuɗa kabarin wani bane ba laifi ne sai sai yanzu idan ka tafi makabartar Bakiru ta Madina annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ya kafa ta zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam Madina aka samar da ita har ana cewa sahabinsa Usman ibn Mas'ud shi aka fara rufewa a ce amma riwaya ce da ifi ya bata inganta ba amma dai manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya kafa wannan makabarta to idan ka tafi ba za ka ci ga kabarin wani ba ga kabarin wani kuma duk sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna nan kwance yau wannan makabarta ta fi shekara 1000 ke hijiran manzon sama shekarunta yau muna 1437 to ita ma wannan makabarta kusan shekarunta ke nan kuma har yanzu ita ake rufa mutane a ciki har yanzu a cikinta ake rufa mutane shekara 1500 to ba za ka je ka ce ga kabarin wani ba sannan Usman na kwance a wajen matan manzo Allah sama kusan dukkan nan ciki nana Aisha nana Fatima radiyallahu ta'ala anha a wannan kabarin take amma kabarin take manyan sahabba Allah sama duk suna kwance a cikin kabarin amma baka idan ka je ka ce ga kabarin wani amma duk da haka akwai ƴan damfara suna nan sai su tsaya a bakin karfe can baya sai su zuce maka da kabarin nana Fatima nan in an gama ce da bakin hijabi mai takunkumi to an gane nan ne yadda za a yaudare ta sai dama ta zo da ni a yaudare ta ne ita ma to garari ya ce kai a kasar su shi ke nan sai ta zo sai ta tsaya a wajen sai a ce mata kabarin na Fatima ne sai ta tsaya a bakin wajen ta kuka dama kuma su kaida su mata ba su shiga makabarta to da Arabiya mace ba za a bata shiga makabarta ba saboda wannan hadisin na la'anallahu zuwaratil qubur su sun fassara shi da cewa ga baki ne mace haramun ne ta je makabarta mace ba ta zuwa makabarta daga sai da gansu a bayan katanga da karfe an sassu a bagilas ana za su yi ta kuka da bakin hijabi wannan fitina ce wallahi musiba ce babba ake ɗora mutane a kanta daga wannan su ne fa'idojin ziyarar kabari kai ka je ka wa'azantu ka samu lada sannan shi kuma wanda ka ziyarta a makabartar ka masa addu'a shikenan daga cikin fa'idojin da mamaci zai samu a kabarin sa addu'ar da ake masa daga cikin asbabul maghfira dalilan da suke jawo Allah ya yafe ma mutum zunubansa in an tashi a filin tashin alkiyama Allah ba zai tambaye shi zunubin da yayi ba a duniya akwai addu'o'i da ɗan uwansa musulmai za su riƙa masa in sun je makabarta kaga wannan addu'ar da kai nas'alullaha lana wa lakum al'afiyata muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da mu da ku zaman lafiya kabari ku yanzu da kuke nan sannan mu kuma Allah ya ba mu zaman lafiyar imani da zaman lafiyar ƙasa sannan kuma ummar rike ku mu ma Allah ya sa mu zauna lafiya a cikin kabarin mu domin akwai kabarin da wallahi tallahi da za a bude ma mutum ya ga abin da ake ma mai cikin kabarin wallahi tallahi mutum ya mutu shi ma akwai azaba kabari akwai azaba a kabari akwai ni'ima a kabari kunga wannan shi ne so da kuma abin da ake fata ke nan a tsarkake makabartunmu daga bid'o'i duk abin da yake bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba akwai ban mamaki ka ji mutum yana tsare wai annabi bai yi ba hujja ba ne wannan bai san usulul fiqh ba kana nufin ka ce manzalla su sama aikinsa kawai shi ne shi yan bulanne ko ya kawo an kawo wasiƙa a cikin shi sai a yaga a wajen da shi bai cewa fa annabi bai yi ba ba hujja bane ba kana dukkan nabi kenan shi manzannan sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce man laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai sunnanta mana shi ba bai ce ibada ba ce to kai ka dauke shi ya zama ibada ba kun sai wannan abin shine ake ce masa bid'a ko da ka zazzagaye kai tawili ka kawo wasu shubuhohi dan shubuhohi ne amma ba ka hujja ba Allah shi kyauta wannan ita ce mas'ala ta 83 al-mas'alatu ar-radi'atu was-samanun mas'ala ta 84 taqarrubuhum ila Allah bidh-dhabhi 'inda al-qubur ita ma sai kama da wa'ancan neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi bizzabi ta hanyar yanke-yanke inda al-quburi a kaburbura shi a ji bakin kaburi kuma a yanka sa Allah waye wannan yankin da aka yi a bakin kaburi haga makabarta ta zama yanka makabarta ta zama mayanka wannan daga cikin al'adun jahiliya ne ba za su yankansu ba sai a kaburi kabarin kuma na wani salihin bawa da suke tsammanin mutumin kirki ne ba a bakin kabarin shi za a je a yanka yayi musu sheda wai ran lahira cewa sun yanka domin bauta ma Allah layyassu ce a hadayassu ce ba a wani abu ne mai kama da haka na yanka da ake yi ga baki da yanka ana yi dan Allah sannan ko ba a yi a bakin makabarta Allah mana ku zaki ya umar sai mun yanka dan shi ne sai ka bace an je bakin kabari ba duk inda aka yanka Allah madaukakin sarki abinda yake so shine ka kawa a zuciya ka lan yana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yana lahu taqwa minkum ba jinin da ko ka bace za su haɗu da Allah ba ruwan Allah da wannan abinda Allah yake so an yi dan shi yankan nan da kai dan shi kai da wanda zai yi layayen karaguna dubu da wanda zai yi layayen karago daya Allah duk abin da yake kalla shine niyya me yankan karaguna dubun nan ya yanka ne dan alfahari da nuna isa sai da ladan komai a wajen Allah sai zunubin riya da yayi wannan da ya yanka karago daya tak tun yayi dan Allah to shine Allah ta'ala zai karba daga gare shi ya bashi lada kage ina magana kuma akan tafi a cikin kabari kace a bakin kabari za a yanka bai da alaka babu alaka tsakanin yanka da kabari makabarta a batta a waje a matsayin makwantar bayin Allah kuma kowa nan zai ji ko ba dade ko ba juma nan ne makoman mutum makoman kowa makoman shi kenan zai je can dan ana bada labari wata rana irin khalifofi da khalifofin musulunci da aka yi a da suna da wata ɗabi'a ta fitagari su ji ne mutane suke faɗi a game da mulkinsu, yabansu ake ko kushe su ake yi. Sannan in kushe su ake yi, ana kushe su akan gaskiya ne cewa zalunci suke yi ko ko a'a. Su ba sa wadata da cewa a zo a ba su labari a ce ai ranka ya daɗe kowa ya bi. Ba ka aka riƙa wasu shugabanni ba a Najeriya, shike nan sai a zo a ce mishi kowa ya ba ranka ya daɗe, ba wani ne ja da kai, ba ka da makiyi. Laysa lahu aduwwun fi sirr, laysa lahu sadiqun fi sirr, wala aduwwun fi al'alaniya. In ji wani karin magana na Larabawa. Laysa lahu sadiqun fi sirr, wala aduwwun fi al'alaniya. Ba yi da wani masoyi a ɓoye, da ya ɓoye bai bayyana masa soyayyarsa ba. Sannan ba yi da wani makiyi a fili. Wannan na ƙarya ne. A ce ba ka da makiyi, sannan kowa masoyinka ne. Wannan ƙarya ce ko? Ko gaskiya ne? A ce ga wani gabaki da duk duniyar nan kanshi ake bai da maki daya. Ku shi ne Harunur Rashid, wata rana aka ce sai ya fita irin wannan dan sauraren da ake yi ya dan zagaye gari, shi kenan sai ya zo bakin makabarta, shi ya ga wani mahaukaci a cikin makabarta, suna ce mishi Majnunul Maqbara. Shi mahaukaci ne amma kullum a cikin makabarta yake. Ai za ka samu wani mahaukacin abola yake zama ko? Wani ka same shi a kasuwa. Wani dai duk dai za ka gansu a wasu wajaje dai duk inda bai kamata a samu ɗan adam a wajen ba. To shi sai ya zaɓi ya je ya kwanta a makabarta. Shi kenan sai Khalifa ya gan shi. Da ya gan shi sai ya je kusa da shi. Mahaukacin ne yana ganin shi sai ya gane ashe Harunur Rashid. Sai ya ce, sai Harunur Rashid sai ya ce masa, kai mahaukacin nan da kake a cikin makabarta. Sai ya ce, ai ba ni ba ne mahaukaci, kai ne mahaukaci. Sai ni ba mahaukaci ba ne, kai mahaukaci, kai ne mahaukaci. Shi to ya aka yi na zama mahaukaci? Sai ya ce, kai da ka zaɓi ka je ka raye wajen da ba za a dawo ba ne, ko na dawo wajen da a nan za a dawo ba, shi ya sa na zaɓi nan, kai ne mahaukaci. Wai fara da shi, ai ba za a dawo ba a ciki ba ko? To shi kuma makabarta a nan ne, nan ne makoma. Ko da ka shi ya sa shi sai ya zaɓi makoma shi tun yana da rai. Shi kuma Harunur Rashid a matsayinsa na khalifa ya zaɓi fada shi. Ya ce to kai ne mahaukaci, ba ni ba. To kaga wannan kenan. Ka makabarta waje ne na ibada. Waje ne na kwanciya ce, ba waje ba ne na ibada. Ba ibada ake yi a wajen ba. Makwanta ce ta wanda duk ya mutu a kai shi can. In an ziyarce su a masa addu'a, a nema masa gafara, domin ba abin da yake da bukata fiye da wannan. Ba abin da za ka ma mutum ya mutu fiye da ka nema masa gafara a wajen Allah. In ba wannan ka masa ba, to duk wasu abubuwan da za ka masa in shari'a ta ce a mishi ka mishi, to bai kai nema masa gafara ba. المسألة الخامسة والسادسة والثمانون مسألة تمانين بالزيادة كم تمانين دشدة احتفاظهم بآثار المؤذلين سن حسن شيء سنة تاكال أن سن تتري بآثار المؤذلين دكا ولو قرزي لو نبب أم تنتو شيء ما أنا تكتف ونك أنا جرم باش أنا قلاد شيء كذا أمس ونجيني نمسام التبرك بآثار المؤذنين سنة 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 نيمان البركة لغرابونا المؤذنين متانا دا أكي جرم ماسو متانا دا أكي جرم ماسو سنة 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 توقع غرابون سأمت يمي أمت يموراري دا زا أكي آيات تسكن شيسو أتريسو على أقلادسو أولا دا دي أكي متانا جاهلية كدار الندوة كمن دار الندوة دار الندوة wannan darun naduwa a nan aka yi mitin din inda za a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam. Gida ne da suke girmamawa a jahiliya. A nan aka yi mitin din ya za a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sanar da shi ya bashi umarnin ya hijira ya bar Makka ya tafi Madina. Shi ne darun naduwa. Sannan wafikharu man kana tahta yadihi bidhalik. Sannan duk wanda ya zo shi aka bashi kula da irin wannan to sai ya riƙa alfahari, shi babban mutum ne. Kamar yanzu misali sai a ce kai ne mai kula da Arewa House, kai ne mai kula da Arewa House, a nan kabarin Sadaune yake. gidan sarkin musulmi a Kaduna sarki kai ne mai kula da shi duk wannan dabi'a ce ta asali ta jahiliya amma kiyar li Hakim ibn Hizam kamar yadda aka ce masahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Hakim ibn Hizam shi wannan Hakim ibn Hizam din shine aka gadar ma da wannan darun nadwa din wannan darun nadwa din ya gaji shi yake kula da shi to daga baya shi kenan sai ya sai da gidan kawai yace da rusa shi ma ai wani abin arziki shine sai aka ce masa bi tamakramata quraish ka sai da darajar quraishawa kai darun nadwa waje ne mai daraja na quraishawa aka tafiyar fa qala zahabat al makarim illa al taqwa yace ba wata daraja da ta rage in ba taqwa ba yana nufi inna akramakum inda Allah atqakum kuma wani abin da za a zo ana ware shi ana nuna shi shi ne daraja dai ta musamman ya nuna mutum sai a ci rigar sadaunaci ya ganta ce rungume ba abin da za ta baka inda wannan rigar za ta masadauna amfani da ba a kace shi ba akwai rashin hankali a ciki sai a ce wannan rigar ita ce aka kashe sadauna a ciki ko kuma da mutum ya ganta ce rungume ta kai ma a kace kake ne to da ita aka kashe sadauna kai kuma ka ganta ka ce bari ki nemi tabarruki ka rungume ta wato kai ma aka kashe kake ne ko abin da same shi ya same ka haka mutum yake nufi mana mutumin da za a zo a ce masa ga wata ƙasa wai sunan da Turbatul Karbala ya riƙa sujada a kanta ƙasar da aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Husayn radiyallahu anhu to me kake nufi kai ma aka kashe kake ne in wannan ƙasar za ta kara wani ko wanda aka kashe a cikin ta aka zubda jinin sa a ciki shi ya kamata ta kare ba kai ba to haka kwakwalan mutane suke a jirkita kwakwalwar mutum ya shiga musiba ya kira sunan wani wanda shi kanshi musiba ta same shi bai iya ma kansa komai ba to kai kuma yanzu musiba ta same ka kana kira shi kai ma ne yanzu waɗannan abubuwan da suka faru na shi'a na 'yan shi'a da suka faru a nan zariyarmu haka ake ba da labari mutum za a kashe shi yana mahaji mahaji yana Husayn Husayn to sayyidina Husayn kashe shi aka yi bai kare kansa daga kisa ba kai kuma za a kashe ka kana kiran shi to me zai ma mahajin nan a tarihin da ake badawa a tatsuniyar da ake badawa an haife shi baban shi ya ɓoye shi Al-Hasan al-Askari ya ɓoye shi Al-Hasan al-Askari shine baban shi aka ci mun karanta a nan ya ɓoye shi wai saboda kada azzaliman zamanin sa su kashe shi kuma har yau ba a san inda yake ba kai kuma ka shiga musiba kuma kana kiran sa kuma dama an ce idan abubuwa suka lalace zamani ya lalace zai fito in zalunci yawa zai fito da a wannan lokacin ya kamata ya fito bai kamata ya bar abin da ya faru a zariyar nan ya faru ba ko ya kamata bai kamata ba ya za a iya bari wannan abin ya faru a zariya ya kamata a ce ya fito amma kuma ya bari haka duk waɗannan abubuwan ya kamata mai hankali ya tsaya ya makansa faɗa ko ba a ja masa nafsi ba waƙi yana wa'azi Laraba suna faɗi a karin maganarsu suna cewa alwaƙi wa'iz abinda ka gani ƙalo-ƙalo da ido ya ishe maka wa'azi ba ka buƙatar mai wa'azi abinda ya faru da shi ka gani shi ƙararraki wuta ta ƙona ka kana buƙatar yanzu wani ya zai ce maka ai wuta na ƙona ba ka buƙatar alwaƙi wa'iz hasabil waƙi wa'izan ya isa waƙi'in abin da ya faru da mutum ya zama masa mai wa'azi to amma sai ya zama su suna yi ko shine Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu da ya sai da wannan gidan da ake ce masa Darun Nadwa sai aka ce masa ka sai da darajar Larabawan Quraishawa sai ya ce ai ba wata daraja da ta rage yanzu ba taqwa don haka wannan gidan wannan Darun Nadwa bai da wani amfani duk wanda ya zama bai da taqwa to bai da amfani abin da zai baka daraja a wajen Allah shine ka zama taqi ka zama mai taqwa ka zama mai nisantar abinda Allah ya haramta, ka zama mai aikata abinda Allah ya ce a yi, wannan shi ne imani kuma shi ne daraja. Amma ba ka ɗauki darajar wani kuma alfahari da ita ba. Darajar wani ne za ta maka, inda gaske yana da darajar to ta shafe shi ce shi kaɗai. Darajar shi ce, kai da ba ta maka wani amfani ba. Darajar da Sayyidina Al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu yake da ita, kai ba ta maka wani amfani ba. Kun baka ga Allah ba ta da amfani ba wani abu ba abinda zaka samu a wajen Allah. Sayyidina Al-Husayn ya samu daraja, ya samu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala, saboda biyayya da ya daga a wajen Allah subhanahu wataala. Jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ya sake samun daraja a matsayin imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da kawai dan shi jikan manzon sama ne, amma bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai da amfani a wajen sa. Kullum mutum ya rike kawo wannan a cikin kwakwalwar shi, ya fahimtar shi ne abin da tauhidin musulunci yake karantarwa, amma ba wai mutum shi akan kansa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka bata daga hanya madaidaiciya, ya Allah mu dauke su muna roƙon ka dawo da su kan hanya. Allah subhanahu wa ta'ala ka shiryatar da mu, ka shiryatar da zuriyyar mu. Allah mu dauke su ki kauce da bi'um. Allah madaukakin sarki muna roƙon ku, duk abin da baka so ku haramta ka ba mu ikon nisantar sa, ka taimake mu akan aikata abin da yake shine kai din shi kuma kake so, ka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzanka da shi, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi sahbihi ajma'in. Akira makallahu tambaya ta ita ce man lafazin kalala wanda ke suratul nisa'i me yake nufi, kuma yaya gadan kalala zai kasance? Jazakallahu khairan. Ya ce bi khair, jazakallahu khairan. To wannan ya yi karatun makaranta ne, karatu ne sosai da za ka yi tushen a maka, babban gado ai ba abin sauki ba ne. A taƙaice kalala, malamai sun yi saɓani a kan me kalala. Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ko Sayyidina Umar ya ce abubuwa uku na so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya yi mana bayani a kan su kafin ya rasu. To daga ci akwai kalala, an faɗi kalala biyu a cikin Qur'ani, a cikin suratul Nisa'i akwai a farko-farko, sannan kuma akwai ayatin shi. To kalala dai a cikin tarihin da Sayyidina Abu Bakar ya yi radiyallahu anhu, ya ce shi ne wanda ya mutu kuwa man mata wala warisa lahu min aslin wala far'i, shi ne mutumin da ya mutu bai da wanda zai gaje shi ta sama, wato baban shi bai da rai, bai da baba, sannan a ƙasa kuma bai da ƴaƴa. To wannan shi ne ake ce masa kalala. Kaga waɗanda za su gaje shi su ne ɗan uwan shi, ɗan uwan shi, yannansa ko ƙannansa, bai da baba, bai da ɗa, bai da ƴaƴa, bai da baba, bai da ƴaƴa. Har wanda za su gaje shi su ne 'yan uwansa, domin su 'yan uwa yannan mutum da ɗannansa za su iya gadarsa ko da mamarsa na da rai. In kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus, idan ya kasance mutum ya mutu yana da 'yan uwa sannan kuma yana da mama amma bai da baba, sharaɗin kenan, sharaɗin 'yan uwan mutum ƙannansa ko yayyinsa su gaje shi sai idan bai da baba. Amma idan da baba to baba na korarsu, kun gane ai? To su kuma yan uwa kala uku ne, akwai ashiqa'u, akwai li abin, akwai li ummin. Ashiqa'u su ne yan uwan mutum uwa ɗaya uba ɗaya, sannan sai li abin su kuma su ne yan uwansu wanda suka haɗa uba da shi amma uwa kowa da tashi, waɗannan sun fi ƙarfi. Sai kuma li ummansa su kuma su ne waɗanda suke ya haɗa uwa da su amma uba ba ɗaya ba. To su ne waɗannan su ƴan uwa shaƙiƙai, ƴan uwa shaƙiƙai ko li abbai. Abinda suke shi ne sukan tsaya ne sai idan akwai wanda zai yi gado da kaso kaman uwa, in akwai uwa sannan akwai ƴan uwa ne, uwa ne uba ɗaya ko kuma uba ɗaya, sai su yi haka, sai su ce a ba mama ka santa, da abin da ya sauwa su kuma nasu. Wato su suna gado ne da asibci, asibci shi ne mutum ya jira sai abin da ya saura na kaso shi ya kwashe saurar. To wannan shine irin gadan da ɗan uwa shaki kai da ni abbai suke yi, wato uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya amma uwa kowa da tashi. Su kuwa ƴan uwa ni ummai, to su kuma suna da gadan su na daba, su suna da kasan su. Akwai inda zai iya zama mutum shi kadai ne aka bari, ko shi da ƴan uwa mace, ko kuma sun zama suna da yawa maza. Su kuma duk waɗannan gadan su sai a makaranta ake rabawa, ko kuma idan ta faru shi kenan sai a zo sai a raba a ce to kowa ga kasansa ga yadda ake. Allahu a'lam. A taƙaice dai halala kenan. Halala a maganar tafi inganci tafi sauƙin fahimta, a mutu a bar mutum bai da wanda zai gaje shi ta sama wato baba, sannan kuma bai da wanda zai gaje shi ta ƙasa wato ƴaƴa. To wannan ya zama ake ce masa halala. Mun gane. Wa alaikum salam. Akan
gado ne.
To.
Kamar mutum ne ya rasu.
To ya danganta da yanayinsu. Akwai aya, akwai aya a cikin suratul nisa, amma malamai sun yi sabani a kanta. Allah ta'ala ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadara al-qismata, idan aka zo za a yi rabon gado sai ga wasu nau'ukan mutanen da za a ambata nan gaba sun zo, su ne wa ulul qurba dangi, wal yatama da kuma wasu marayu, wal masakin da kuma talakawa jinsin mutum uku. Ulul qurba nan waɗanda ba su da gado, an raba gadon nan ba su da gado, amma kuma suna da alaƙa ta jini da wa da mamacin, su ne ulul qurba. Al-yatama marayun wani gida, marayun wani gida ba marayun wannan mutumin da za a raba gadonsa ba, su ma sai a ce za a saka zuwa wajen raban gadon. Wal masakinu sannan talakawa. To sai Allah ta'ala ce farzuquhum minhu, ku dan ba su wani abu daga cikin wannan gadan na mamacin da za a raba gadan shi, sannan ku kulu lahum qawlan ma'rufa, in kuka ba su sai ku ce to ga din shi kun san ba kudin muta kudin magada ne, shine qawlan ma'rufa din kudin magada ne, so da ka ce dan funfunci na a ba su dan ku. To wannan ayar tana nan a cikin Al-Qur'ani, amma malamai sun yi sabani a game da aiki da ita. Wasu malamai sun ce an goge ta ta aiki, kusko malamai suka ce a aikin ta yana nan har yanzu. Duk lokacin da aka zo gaban gado, musamman dukiyar na da yawa, ɗaya daga cikin jinsin waɗannan mutanen guda uku ya zo, babu laifi a ɗan ɗibi wani abu a ɗan fincina masa. Ka fahimta? Kuma maganganu biyu ne. Amma abinda ni zan ce maka shi ne maganar tafi inganci aya ce da ba a goge ta ba. Babu laifi za a iya fincinan wani abu daga ciki a ba su abu kada ya zama mai yawa. Shi yasa ayar ta ce qulu lahum qawlan ma'rufa, in aka ba su koda dan kadan ne suna ka ce farzuquhum minhu, lafazin arzqu alarashi da kuma larashin qur'ani yana zuwa da ma'anar kudin ciyar da su, arzqu ciyarwa, sannan yana daukar a daunoyin mutum gabaki daya, sannan yana daukar ma'anar a ba mutum wata maduduwar dukiya. Amma nan sai Allah ta'ala ya ce farzuquhum minhu, kudin ba su wani abu, kudin fincinan musu wani abu daga ciki su dan lasara, sannan qulu lahum qawlan ma'rufa, sannan kudin fara musu magana mai daɗi. Ka fahimta? Wasu kuma malamai suka ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa, a au qulu lahum qawlan ma'rufa ne, farzuquhum minhu, in sun zo sun yi sa'a ku ba su, au qulu lahum qawlan ma'rufa, ko kuma ku ci ba su sai ku ce musu to ba kudin mu bane, kudin magada ne, saboda haka ku yi hakuri. Suka ce waɗin nan a nan auci. Ka fahimta? To duka dai, saboda haka babu laifi a ɗan fincinan musu wani abu a ba su kafin a raba ɗan kaɗan, kada ya zama mai yawa sai a ɗan ba su.
A nan shi ga su da ya zai tsoron wai kuma ke gudu da mabarka.
Mene ne da shi?
Ko da ana mai azaba. Za a
to shi annabi ne? Kuskuren fahimta ne. Hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa. Da wasu sahabbansa. Shi kenan sai ya ga wasu kuburbura sai ya tsaya a wajen ba baki ulgar tabici. Wanda suka je hajji sun suka je Madina sun sai da makabartar take. Ga masallaci annabi sun mana da makabartar titi ko ake tsallakowa. To shi kenan manzo sun ya shiga makabartar da ya wuce wucewa. Sai ya nuna wasu kuburbura guda biyu. Sai ce inna hazain alqabarin yu'azzabani wama yu'azzabani fi kabiri amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimati wa amma al-akhar fa kana la yashtatu min al-bawl. Wannan sun ce wannan kaburburan guda biyu wannan da suke cikin su ana nan ana musu azaba ku a ganin ku da za a faɗi laifin da suke yi za ku kaman ba babban zunubi bane amma ana nan ana musu azaba. Sai annabi sun ce ya faɗi aikin da suke sai ce amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimati. Shi ɗayan aikinsa shi ne ya haɗa faɗa a tsakanin al'umma ya tashi cin ya je ya ce an ce kaza ya koma cin ya ce an je kaza da an haɗu ya faɗa shi burinsa ke ma shi la yuslihu bal yufsidu shi ya ɓata ne ba ɗaya gyara ba to yana cin abin da ke jawo a yi ma mutum azaba a kabari halin shi ne ce to ɗayansu azaba kabarin da ake masa ne ya haɗa faɗa ne shi. Wa amma al-akharu fa kana la yastatiru min al-bawl amma ɗayansu shi kuma ɗayan. Shi ko baya tsarkaka daga bawali in yana bawali kawai sai ya bari bawali ya zuba masa a wando sai ya ɗau wandon shi kuma ya sa baya tsarkaka daga bawali. Bawali na cin abin da akwai hadisi sahihi har sun ce jullu azabil qabr fil bawl mafi yawancin azabar kabarin da za a ma mutane to daga bawali ne daga fitsari ne mutane ba su tsarkaka daga bawali sai su yi bawali kawai sai su sa wandon su. Wannan yana cikin abin da ke jawo a mutum azaba kabar shi kenan sai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsinko wani ganye danye fashaqqa hani tsayni fagaraza ala kulli qabrin shiqqatan sai manzo sama ya sa ba kowane kabari abin nan ya sa masa yanka dai na wannan ganyen sai sahabbai suka tambaye suka ce me yasa kai haka manzo cewa sai ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybata watakila ay musu gafara adin a saukaka musu azabar matukar ganyen bai bushe ba la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybata hal la yaybas ba zai bushe ba ko bushe sadaka zahirin fasirar hadisin la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybata an sa wanda nayi yanzu khususiyya ta ce wanda sai dan tuwar manzon Allah ta sharma ne wani bazai yi wani bazai yi ba bayan sa kai ya aka ka gane in ka zo cewa kai ne tambaya in mutum ya zo cewa ka je kamar alamar misali a ce kabarin baban mutum ne zo cewa shikenan mutum ya zo cewa sai kabar ya zo cewa kabarin baban wani dan shi na tsaye a wajen shikenan sai ka zo sai ka dauki cikin nan wannan ganyen shi kuma kala sai me yasa ka sa yace ai saboda saboda a rangwanta masa azaba azaba ake mishi kenan kaga na farko wa ya sanar da kai saboda ba sunna bace wannan annabi sallama yayi kuma ya tsaya a kansa shi yasa a tarihi ba za ka samu wani kuma sahabi bayan shi da ya haka ba abinda ke nuna maka annabi yayi aiki cewa ya ke anta da shi ne sai ya zama ba a samu wani sahabinsa kuma ya sake aiki ta wannan aikin ba kun sunna ne kun sabbaquna ila alkhair sun fi kowa gaggawa su yi alheri in sun tabbatar da abu sunna ne to ba sa jinkiri wajen aikata shi daga wani ba zai zo ya karba ba sunna ba ne wannan ka gane? Na'am. Wa alaikum salam.
Ba wanda ya ce a ba su ba sa cin wadanda aka ce a ba sai dai idan dukkaninsu sun shiga cikin kasan wadancan ukun ne.
sun suna cin ulul qurba ne, suna cikin al-yatama, suna cin al-masakinu, sun suna cikin laifi a basu, amma ma da mu ba ta ciki, to me yasa za a basu? Shi yasa mallam Abu Kagumi Allah ya gafarta masa cikin jihadin da ya a Najeriya lokacin yana alƙali, ya faɗa da cire ushira da ake yi a kotuna. An aka je rabon gado a kotu, ko nawa ne sai an kasa dukiyar gida goma, kotu za ta ɗauka shi ɗaya, ushira kenan. Mallam yana cin abin da ya tafiya a kai a rayuwarsa, har lokacin da ya ritaya, har kuma dawo suna yin kayansa, har kotunan da yanzu suke yi. Ana zuwa rabon gado kotu sai a ce to za a cire ushira, ushira alƙali ko ushira kotu. An zai ce rabon gado a yi don Allah. Allah ma riga ya raba aikin zakar, za ka ce wani na da kaza ne, wani na da kaza, a yi lissafi a bukar, amma Allah ya riga ya raba gado. Inna Allah qad ata kulli bi haqqin haqqahu, duk mai haƙƙi Allah ya riga ya bashi haƙƙinsa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba maganar wani a zo a ce za a ba wasu su ne kaza su ne kaza, su kuma shaidu Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah, ba a tsaye da shaida da ka biya ka, shaida ibada ce. Daga tunda ibada ce mutum sai sallah ce a biya shi, yanzu zan za mu salman yin sallar magariba, yanzu kuma za mu sallar isha biya ce a biya mu, ba zai biya mu Allah. To shi ne wannan, akwai abubuwan da yanayin ƙasa ne suka jawo su da aka ƙirƙire su. Malamai ba su da wani abu da suke karuwa da mutane da su, shi yasa malami yake fatan a mutu. Idan aka yi mutuwa to malami daɗin shi ya zo, don da farko dai zai za a kira shi, shi zai yi wanka rigan mamacin wadda ya mutu da ita, Allah ya sa ta fi tare to ta malance, shi da ya wanka. Haka ake yi a ƙasar nan. Sannan in an zo akwai kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza, sai ga dai malam ya ɗan tar liman ya ɗan tar da wasu ƴan abubuwa haka dai masu ɗan yawa. Sannan kuma a zo rabon gado yana da katan shi, sannan kuma an yi suna ma yana da kasansa. To shi kenan, bacin wannan malam bai da komai. To shi yasa kake gani ake kikin kira waɗannan abubuwa, kuma lokacin da aka zo ana faɗa da su, shi ya zama abin faɗa sosai. Kowa fa ya sani a wani littafi an riga tuma da aka ce ai wannan ba a babu littafi. To amma tunda abubuwa ne na samu, zai wuya ka iya faɗa da shi ka ce a bari. Amma dai alhamdulillah yanzu ana ta samu abubuwa ana barin su, Allah kuma zai ci gaba taimako a yanayin su. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.